بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دواء أولا يمتشينا ران الجمعة ودشيني goma sha uku ga watan biyar shekara ta 1446 bayan hijiran fa yayin halitta da garin Makka zuwa garin Madina wanda shi yazo daidai da 15 ga watan 11 shekara ta 2024 miladiya mun hadu domin ci gaba da karatu cikin wannan littafi mai albarka mai suna Muqaddimatul Akhtari talifin شيخ مالمي الشيخ عبد الرحمن الأخطري منا رقم الله تعالى جكنا صدر رحمة يغفر تامسا موكما الله يكيو تنامو باين ناسو ونمو قوضا تكين كاراتو زامي أنفاين دا ونن داما ميما جونا متعزيا دنگاني دا ببرشن دا موكي أولن جيها تامو تبوتي كوم تي الدونيا ناجيريا كي أبو ما يفكر فيها كذامي يتوى الدونيا مسلين تي غبات لا نوانا ببند تيجو babban limami wanda Allah ta'ala ya kira yawansa a ranan Laraba a kasar Egypt Masar kenan bayan tsawon jinya da ya ta fama da shi Allah ya kira yawansa a wancan kasa din kuma Allah da ikon sa a can aka yi masa janaza aka binne shi a can muna fayi da wannan dama mu roka masa Ubangiji subhanahu wata'ala ya karbi kyawawan ayyukan da ya gabatar muna addu'a gefe guda Allah ta'ala ya yafe masa ya kankare masa kurai da kuma laifuffuka lalle hakika ko shakka babu duk mai hankali ya san cewa an yi babban rashi ko ba za ka yi kwatanta girman irin rashin da aka yi din ba wanda kuma maida makwafinsa ko gurbinsa zai ba da wahala a nan kusa to amma Allah ya fi mu kaunansa ya fi mu sansa kuma ya karbe shi muna fata Allah ta'ala ya karbi bakuncinsa Allah ta'ala ya kyautata makwancinsa ya sanya kabarinsa ya kasance dausaye daga dausayen aljanna kuma kuma Allah ta'ala ya inganta ya kyautata namu bayan nasu ya ba mu guzurin tarar da su wadanda suka riga mu yadan gaskiya ba shi kadai ba duka iyayenmu ƴan uwanmu da sauran ƴan uwa musulmi baki da Allah ta'ala ya gaskata su da rahama idan suna cikin rahama Allah ka dada musu a cikin kabarinsu idan kuma suna cikin akasin haka Allah ta'ala ka ceto su Allah ta'ala ka yayi Allah ta'ala ka sanya rahama madadin abin da suke cikin sa in ba rahaman bane da mu ci gaba da karatu idan ba a manta ba darasin da ya gabata darasi na 17 mun tsaya a ƙarshen fasalin fi bayanul ghusl yau za mu tashi sabon fasali da yake biye da wannan din wanda malai ya masa suna da fasalin fi bayani ma la yahillu lil junub wato fasalin da zai mana bayani dangane da abubuwan da basu halatta ba ga mai janaba ya aikata su ga wadanda suke da littafin hannu za a ga cewa karatun yana lamba na 22 ne shafi na 22 to za mu ci gaba ya fara da tambaya da bada amsa yadda tsarin littafin yake yace su'al tambaya mal ashiya'ul lati la tahillu lil junub wasu ababe ne waɗanda ba sa halatta ga mai janaba ya aikata jama'a mu sani cewa wannan lafazi na aljunub lafazi ne wanda yake a larabci ake ce masa ismul jins ma'ana suna ne wanda yake na jinsi wanda yake la yuzakkaru wa la yu'annasu wa la yujamma'u ba a mai da shi namiji ko mace ba a yi masa tafniya ba a yi masa jam'i idan namiji ɗaya zaka kira junub in su biyu ne ma junub in mace ɗaya ce junub in su biyu ne junub haka in jami'in maza ne junub in jami'in mata ne junub in ma hada suke maza da mata duka dai lafazin kenan saboda haka ismu jinsin ne ta yadda ba ya karban wani lafazi da haka misali kun ga kana dauka junub din nan namiji ne idan da a ce mace kenan sai ya zama junubatun a'a ko da dauka cewa junub din nan mufradi ne idan za a jami idan da a tafniya sai ya zama abu biyu sai ya zama junubani kenan a'a ko idan a dauka cewa mufradi ne za a iya jami'in sa mutum uku suka haura haka a ce junubun ko junubatun ko dai wani abu makamancin wannan daga cikin tsare-tsare na jami'i a'a shi wannan lafazi lafazi ne wanda yake kowa na iya dauka riga ce daidai da wayan kowa kowa haka ake gaya masa junub dan haka ismu jinsin ne ta yadda badaka ayyana iya ko mutum ya danganta da irin siyakin da yazo siyakin ne zai baka cewa mutum da yake magana ko mace ce ko mutum biyu ne ko kuma jami'i ne saboda haka idan aka ce aljinnu kamar nan yayi bayani ismu jinsin ne yana daukan kowa da kowa dan haka wasu ababe ne wanda ba su halatta ga wanda yake da janaba ko wacce take da janaba ko wadanda suke da janaba su aikata wajen amsa yace la yahillu lil junubi dukhulul masjidi ba shi halatta ga wanda yake da janaba ko suke da janaba su shiga masallaci shine abu na farko wala qira'atul qur'an haka nan ba shi halatta ga wanda yake da janaba ya karanta alqur'ani mai girma sawa'un da ka zai ko kuma qur'ani zai dauka ya karanta illa al-ayata yace sai dai aya ɗaya tilo guda ɗaya wannan kan an bashi dama ba laifi bane ko da na janaba zai iya karanta ta wa nahawaha da makamancin aya ɗaya ma'ana kaman biyu zuwa uku irin wannan mutum zai iya karantawa amma shi ma ba haka kawai ba litta'awudhi wa nahwihi saboda neman tsari da wani abu makamancin wannan kun ga neman tsari misali mutum ne zai shiga bayan gida kun ga farko sai mutum ya yi bismillah sannan sai ya yi addu'an Allah mai niyya a'udhu bika minal khubthi wal khaba'ith haka ne ko kuma wani abu mummuna ya faru to mutum zai iya cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kun ga wannan aya ce Allah ya ce alladhina idza asabatum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aya ce kuma gashi mutum ya karanta amma dalili ya jawo aka karanta aya din ko kuma dai wani abu da daga hankali ko ta yadda hankali mutum ya ce wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wanda ita ma aya ce kamar yadda Allah ya ce alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil dan haka duk da kasance waɗannan abubuwan da muka bada misali da su duka ayoyi ne amma ko da mutum na da janaba zai iya karanta su a babin neman tsarin Allah subhanahu wata'ala kai ba ma shi ba kawai akwai azkar da ake na sabah da masa azkarus sabah addu'an safiya addu'an wayewan gari wanda ana son mutum ya karanta qul huwa kafa uku falaki kafa uku nas kafa uku ayatul kursi da su tasbih subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar sau 33 uku din nan to kun ga duka waɗannan ababe ne wanda suke na ayoyin alqur'ani ne mai girma surori ne ma daga cikin alqur'ani amma dan mutum na da janaba wannan ba zai hana shi in gari ya waye waɗannan addu'o'in domin neman kariyan Allah a wannan wunin nasa ba ko da mutum na da janaba ba zai hana shi wannan addu'o'i din waɗannan ayoyi da surori din domin ya nemi tsarin Allah in yammaci ta yi dan ya zama shine tsarin sa har zuwa wayewan gari to dan haka wannan kan ya halatta sawa'un mace ne mai al'ada ko mai jinin biki ko mutum na da janaba bai yi wanka ba ya halatta yin irin waɗannan addu'o'i a matsayin neman kariyan Allah subhanahu wataala ina fata an fahimta wana hu yace da makamancin haka menene ma'anar makamancin haka wato shine bayan neman tsari din ta iya yiwa zaka yi nasiha ma wani a cikin nasihan ka babu laifi dan ka kawo masa wata aya da data yi bakin ta karfafa nasihan da kake masa wani ba zaka gyara abu kaza ba ko Allah ba Qur'ani cewa yi kaza wannan babu laifi dan aya ɗaya dai aya biyu dan ka jawo ta a babin nasiha wannan ko da mutum na da janaba ba laifi bane ba inda ake faɗa shi inda ake inda rigiman take ake cewa kuskure ne wato shine mutum kawai da musamman ya zauna dan ya yi bitan Qur'ani dan ya karanta wasu shafuka to wannan shine inda bai halatta din ba mutukan dai bai kawar da wannan najasan tattare da shi ba saboda girman Al-Qur'ani mai girma to anan wajen malam Allah ya ji kansa rahama ya ambata wannan ababe guda biyu ne kai wanda ba su halatta ga wanda yake zinuba ya aikata su. Amma malamai sun kara akan abin da ya faɗa, lambobin da suka yi guda biyar. Bayan wannan akwai as-salatu, sallah ba shi halatta ga mai zinuba yi a halin yana cikin zinuba ba tare da yayi wanka ba. Za mu zo mu ji dalili. Na biyu akwai massul mushafil karim, wato daukan alqur'ani mai girma, shi ma lallai ba shi halatta ga mai janaba ya aikata haka. Na ƙarshen su shine at-tawaf, ma'ana tawafi. Mutum yana ɗakin Kaaba ya zaga wannan ɗakin sau bakwai da ake na tawafi, sawun tawaful qudum ne ko tawaful ifada ko ma dai tawaful wato wada ne wanda ake ci tawafin bankwana. Duk dai inda sunansa tawafi mutum ba zai yi ba sakamakon cewa yana cikin janaba. To kun ga idan muka hada lissafi ga wanda malam ya kawo mana guda nawa, biyu, ga wanda muka kara akai guda uku, ya zama biyar kenan. To yanzu sai a saurara a ji dalilan su. Haka kawai ne aka ce mai janaba ba zai aikata su ba, ko kuma akwai abin da aka dogara da shi? Ko shakka babu ba da ka bane, akwai hujjoji idan muka laluba alqur'ani mai girma, ko muka yi ninkaya cikin hadisan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ingantattu, za mu tarar da hujjoji da suke nuna cewa abin da aka faɗan haka yake. Mu ɗauki na farko shine dukhulul masjid, cewa bai halatta mai janaba ya shiga masallaci ba. Jama'a, idan aka ce masallaci shine ginanne kamar wannan wanda yake kewaye, yake da rufi, sannan yake da kofar shiga da kofar fita, wannan shine ake ce masa masallaci. Kun ga kenan wannan ya fitar da musalla, musalla dan wani da a kewaye, ko da dai gini ne matukan babu rufi ya zama open body, wannan ba masallaci sunansa ba har yanzu, yana nan a matsayin dai wurin sallah kawai, musalla. Balatana kuma a ce iya fili ne kawai, ba ma wani kewayewa, ko kuma dan kewaye dan rabin garo ne bai wuce kus uku ba. To wannan duka ba ya amsa sunan masallaci. Don haka ko da mutum yana da janaba an ya shiga wannan, ba za a ce ya shiga masallaci ba. Ana nufin ginannan wuri wanda yake da rufi wajen shiga da wajen fita, wanda kuma ake salloli biyar a cikinsa. Don haka ya haramta a shiga masallaci ga wanda yake da janaba ba zai shiga ba. Wal muksu fihi, da kuma zama a cikin masallacin. To kun ga shiga ma aka hana mutum balantana har yaje ya samu waje ya zauna. Me dalili shine li hadisi ummi Salama radiyallahu anha, saboda hadisin na ummu Salama matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah yadda da ita, qalat tace da khala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sarhata hadha almasjid, wata rana ma'aikin Allah sira da aminci su tabbata a gare shi ya shigo farfajiyan wannan masallacin, tana nufin masallacin sa na garin Madina. Fanada bi a'la sautihi, da annabi ya shiga masallacin sai yayi kuwa yayi kira da mafi daukakan muryansa, mana ya daga sauti dan kowa ya ji shi da kyau. Me yake cewa? Yace innal masjida la yahillu li ha'idin wala junubin, lalle ku sani cewa masallaci ɗakin Allah ba shi halatta ga mai al'ada mace, sannan ba shi halatta ga mai janaba sawabun namiji ko mace. Wanda wannan hadisin sahihi ne, al-Imam Ibn Majah al-Qazwini ya rawaice shi a cikin sunan ɗinsa, haka na al-Imam al-Tabarani ya kawo shi a cikin al-Mu'jam al-Awsat. Saboda kun ga karara nassin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mai al'ada ba za ta shiga masallaci ba, kamar yadda mai janaba sawa'un namiji ko mace ba za su shiga masallaci ba. Saboda haka wannan hadisin shine madogaran cewa bai halatta mai janaba ya shiga masallaci ba. To anan wurin akwai istithna'i, kun san an ce ma min ka'idatin illa walaha mustathnatun, wato duk wani ka'ida a duniya naka samu akwai exception, da a ce banda abu kaza. To banda abu kaza nan anan inda zai aiki shine darura, ad-daruratu tubihu al-mahdhurat, cewa lalurori suna halatta abin da yake damun asalin sa ma haramun ne, amma saboda lalura yanzu ya halatta. Laluran shine misali ya kasance wani yaron da ya fi tsari yana rarrafe zai shiga masallaci, wannan ba laifi, ka shigo ka ɗauke shi ka fita da shi. Ko Allah ya sauka a ce gobara ya tashi a masallaci, ba laifi dan ko mutum na da janaba ya shiga dan ya kashe, ko dai wani abun da zai zama dai in baka yi ba, ba wanda yake kusa, ba wanda zai yi sai kai din. Kuma gashi rashin yin cutarwa ne ga masallaci, to wannan babu laifi, a babu darura ka je ka yi. Amma kawai ba sai dini ba sai da kawai da radin kanka, ba wani abu ne ya taso baka shiga masallacin balantana har ka samu waje ka zauna ko ka kwanta, to wannan in dai mutum da janaba a jikinsa yayi babban laifi, ya wulakanta wurin ibada da ake yi wa Allah sallah. Don haka dai ba a shiga masallaci in dai akwai janaba har sai an yi wanka an kawar da shi. Mu je na biyu shine yace qira'atul qur'an, karatun alqur'ani, shi ma akwai hujjarsa. menene hujjan shine fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam yace la taqra'u al-ha'id wala al-junub shay'an min al-Qur'an. Imam Tirmidhi ya rawaito wannan hadisin. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yace kada mai al'ada mace ko mai janaba sawabun namiji ko mace su karanta wani abu na daga al-Qur'ani. Don haka kenan wannan hadisin ya zama nassi sarihi, wato qararwar da yake nuna hanuna haramcin mai janaba ya karanta al-Qur'ani mai girma. Allah makamin da malai ya faɗa sai akwai istithna'i saboda neman kariyan Allah ko da wani abin da ya taso mutun yayin istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ko hasbunallahu wa ni'mal wakeel subhanallah ko qul huwa falqinasi da wayewan gari ko a maimaita su da yamma wannan duka babu laifi, amma ya zama kawai mutun ya debo karatun bayani musamman dan yayi in dai da janaba a jikin sa ko da al'ada tare da ita ba za a yi haka ba. Yin haka saba wa Allah ne, ya ci karo da umurnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To mun gama da wanda shi malai ya kawo da hujjan da yake goyen bayan abun da ya faɗa. To idan muka matsa gaba ko da kika hawo matsa gaba din game da shi karatun Qur'ani mai girma, akwai ƙarin hadisi wanda aka rawaita daga sayyiduna Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu, ya halatta a faɗa ka bayan radiyallahu anhu da ya ce karramallahu wajhahu, kana dauka ne yan shi'a ne kawai, ya halatta al-tafammu na sunna lalle da ka ga wurare da yawa da malamai suke yin rakiya wa sunan sayyidina Ali da karramallahu wajhahu saboda kasancewa tun da yake shi bai taba sujada wa gunki ko bautan gunki ba. To da haka Allah ya girmama fuskar sa ta yadda bai taba risna wa kowa ya kai fuskar nasa kasa ba sai wa Allah kawai. To shine ma'anar karramallahu wajhahu, ma'ana Allah ya girmama fuskar sa, Allah ya karrama shi. To sayyidina Ali ibn Abi Talib yace mana kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yuqri'una alquran, manzo Allah zara da amincin Allah su tabbata gare shi ya kasance yana karantar da mu alqur'ani, yana koya mana qur'ani ya biya mana ala kulli halin, yace a kowane yanayi kowane lokaci. Annabi lokacin karantarwa ne, bai ware wasu lokaci kuma bayan wasu, ma'ana kowane lokaci ko da rana ko da daddare ko da safe ko da yamma Annabi yana karantar da mu qur'ani a kowane irin yanayi. Istithna'in guda ɗaya ne, exception din shine abu daya, yace malam yakun junuban, madukan dai bai kasance da janaba a jikin sa ba. In yana janaba kan to wannan a ranan babu bitan karatu, ba biye karatu, sai dai ayi hakuri saboda janaba. Saboda haka kun ga shi ma wannan hadisin wadda al-Imam Ahmad ya rawaita shi a cikin musnadin sa, hadisi ne wanda yake kuwa hadisi hasan kamar da malaman wato jarh wa ta'dil suka tabbatar. Don haka wannan hadisin shi ma ƙarin hujja ne akan cewa wanda yake janaba ba zai karanta alqur'ani mai girma ba, tun daga shi sayyidina Ali ya rawaito daga ma'aikin Allah yana karantar da su qur'ani a koda yaushe in ban da in yana da janaba kawai. To waɗannan su ne ababin da malam ya kawo guda biyu. Ƙarin da muka yi masa wanda bai kawo su ba shine muka ce akwai as-salatu, yin sallah, wataƙila bai kawo saboda yana ganin wannan abu ne ya a fili ma. A ce karatu Qur'ani ba za ka yi ba, kun ga a sallah kuma me ake, akwai karatu Qur'ani a cikin sa. To wataƙila shine ma yasa bai kawo ba. Don haka dai saboda abu to da abin fili, domin ka san wani shi ba lalle tunanin sa yaje wajen ba, to amma jawo bayanin zai sa eh lalle ya dada rikewa. Akwai sallah shi ma bai halatta mutun yayi shi ba, sawa'un fardan kana aw naflan, wato wannan sallar da mutun zai yi ko farilla ko nafila. Farilla dai an san guda biyar din nan ne, ko asubahi, azhar, al'asr, maghriba, isha'i. Nafil fili kuma irin su shafa'i da wutri, irin su raka'atul fajri, irin su sunanur rawatib, irin su salatul kusuf, sallan kisfiyar rana ko wata, irin su salatul janaza, sallan gawa, da dai sauran su, so sallan addu'ar roƙarwa, duk dai sunan sa sallah, to mutum ba zai yi ba, sawa'un na farilla ne ko na nafila in dai da janaba tare da shi. Me hujja shine fadin Allah subhanahu wa ta'ala da yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ku wadanda suka yi imani, kada ku yadda ku kusanci yin sallah alhali kuna cikin maye hankalinku ba daidai yake ba, hatta ta'lamu ma taqulun, har sai kun san me kuke ciki, ma'ana kun san abinda kuke faɗa, kuna cikin hayyacinku, kuna watsake. Sannan yace wala junuban, ai ma'anan sa wala taqrabu as-salata wa antum junuban, kada ku yadda ku kusanci sallah alhali kuna cikin janaba. illa abini sabilin hatta taqtasilu har sai kun samu abin da ya shafi ruwa da za ku yi wanka wanda za ku wadda wannan janaba din kafin ku samu daman wato yin sallah dan kun ga cikin wannan aya Allah ta'ala ya haramta abubuwa guda biyu ga wanda yake da janaba abu na farko wato ga mu'minai abu na farko shine ba da ai sallah ba sai in ya zama mutun yana watsake bai sha wani abin da ya kawar masa da hankali ba abu na biyu ba zai yi sallah ba sai ya kasance ba shi da janaba inda janaba to wannan kan ba zai yi sallah ba har sai lokacin da ya tsarkake jikinsa daga abin da ya shafi kazantan janaba don haka lalle mutun mai janaba ba zai yi sallah ba na hudu shine masul mushaf wato taba alqur'ani mai girma mutum zai rungumi qur'ani dan ya karanta ba li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzon Allah ya da mincin Allah sa fata gare shi annabi ya ce la tamassal qur'ana illa wa anta tahir ya kai bawan Allah kada ka yadda ka taba alqur'ani mai girma sai fa in kana cikin tsarki sai kana cikin tsarki to wannan mun riga mun yi dogon bayani a baya akan sa a cikin faslun fi ma lahilu li ghairil mutawaddi cikin bayanin abubuwan da basu halatta wanda ba sallah ya aikata su ba don haka babu bukatar tsawaita bayani ga dai hadisi kare daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kada ka taba Qur'ani sai kana da tsarki to shi ma wannan din akwai istithna'i istithna'in shine idan ya kasance Qur'anin zai bujira zuwa ga wulakanta ga Qur'ani nan ya fado kasa wannan baka daga ba wata kila wani zai zo ya taka bai sani ba to wannan din da mutuna jaraba zai dagawa kage ya taba Qur'ani ba laifi bane ko kuma ya kasance gobara ya tashi Allah ya kiyaye sai zaman zai iya taba wajen Qur'ani da ko da mutuna jaraba sai ya daga Qur'anin ya kawar da shi dan ya tsiratar da shi daga konewa duk da wani abu da zai zama wulakantan Qur'anin to ko da mutuna da janaba wannan zai take sai ya dau Qur'anin dan ya alkinta shi ya girmama Qur'ani din ko ga karamin yaro wanda bai san ma me dauko ba yaron gama Qur'ani bai girma to wannan ko da kana janaba zaka kwace a hannunsa saboda karba shi da shi domin nakan yafi sauki akan abin da shi zai je ya jefa Qur'anin a cikin sa na wulakanta ko abin da ya shafi tozarta don haka idai a normal circumstances ne ma'ana ana zaune lafiya ba komai ba wannan mutum ba zai dauki alqur'ani ba amma in ya zama akwai darura wani abin da yake hukunta haka mutum ya dauka ba komai bai yi laifi wa Allah ba subhanahu wata'ala muna na hudu mu je na biyar shine at-tawaf me janaba ba zai yi tawafi ba ko da kuwa aikin haji je ko umra lima rawahu ibn abbas radiyallahu anhu saboda hadisin da abdullahi dan abbas habar al-umma ya rawaita Allah ya dade shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lallai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace at-tawafu salatun ku sani cewa dawafi daidai yake da sallah shi ma kamar sallah yake illa anna Allah ta'ala ahalla fihi al-kalam sai dai Allah madaukin sarki ya halatta ayi magana a yayin da ake dawafi sabanin sallah shi sallah an kana yin sa ba za ka yi magana ba faman takallama don haka annabi yace idan mutum yana dawafi ya bukatu zai yi magana fala ya takallamu illa bi khairin kada ya furta wani abu da bakinsa sai abin da yake na alheri kar mutum na dawafi kuma ya roga ashar ko ya yi wani abu na kalman baza don haka in maganan ta faru na dole zaka yi ta ya zama alheri ka furta a yayin da kake dawafi tunda kamar sallah kake illa ya tare shi sallah ba za a yi magana ba to da kun ga kenan dawafi kamar yadda muka ce sallah bai halatta ba to haka wato dawafi ma bai halatta ba tunda annabi a wannan hadisin ya hada su hukunci daya cewa da sallar dawafi abu daya ne yanzu ko muka wuce dalili akan cewa mutum ba zai yi sallah ma tukanna da janaba da haka ma ba zai yi dawafi ba mutukan dai janaba yana tattare da shi har sai yayi wanka wannan hadisin al-Imam Tirmidhi shi ya rawaice shi a cikin littafin sa na Sunan Tirmidhi kamar yadda al-Imam Daraqutni ya rawaice shi a cikin Sunan Daraqutni to wannan shine kari da muka yi akan wanda malam ya kawo ya kawo mana babu shiga masallaci babu karatun alqur'ani mai girma muka kara da na farko menene sallah na biyu taba alqur'ani mai girma na uku shine dawafi Allah sa a rike to na gaba malam yace su'al tambaya hal yajuzu liman la yaqdiru ala alma'il barid shin ya halatta ga wanda ba zai iya amfani da ruwan sanyi ba anya atiya ahlahu ya je wa iyalin sa mana ya sadu da ita gashi ya san cewa ba zai iya sa ruwa mai sanyi a jikinsa ba wanda kuma ya san in har ya sadu da iyali ya tara da ita to bayan sadu wannan dole wanka zai biyo baya shine wankan janaba din to sai zama mutum ba zai yi amfani da ruwan sanyi ba kuma gashi ya je wannan kasatsaban kansa to shin ya halatta ya haka dan ya san kuma ba zai amfani da ruwan sanyi ba kuma bai tandu komai da zai duma ruwan ba shine tambayan jawab wajen bada amsa mallan yace wala yajuzu liman la yaqdiru ala alma'il barid lalle ba shi halatta ga duk wanda ba zai yi amfani da sanyayyen ruwa ba wanda yake da sanyi ba an ya ce zaujatahu ya je wa iyalinsa ma'ana ya sadu da ita ma'ana ya samu ya sauro kansa da janaba kenan kuma gashi ba zai iya amfani da ruwan sanyi ba to ba shi halatta ya aika ta haka hatta yu'idda al'alata inda kawai za halatta masa shine har sai in ya tanada abin da zai duma ruwan zafin da shi ma'ana abin da zai duma wannan ruwan ya zama ya kori sanyin ta yadda zai yi amfani da shi wannan ruwan illa an yahtalima sai in mafarki yayi don haka idan ya zama mafarki yayi fala shay alaihi to anan kan babu komai a kayinsa tunan mafarki baya hannun bawa Allah ne yake kaddara irin mafarkin da mutum zai yi ba shi yake zabar wa kansa irin tsarin mafarkin da zai zo masa ba sai da ya kwanta bacci saboda haka a fahimta sosai lallai sanda ya zama mutum ya tabbatar ba zai amfani da ruwa ba zai iya amfani da ruwan sanyi ba to fa bai halatta ya jawo kansa da raba da kansa ya jangolo kenan to wannan bai kamata mutum yayi wannan gangancin ba matukan ya san akwai matsala ba zai yi amfani da ruwan sanyi ba inda kawai zai halatta masa to ya tabbatar ya tanadi ruwan da zai yi wato wanka da shi wanda ba na sanyin ba to wannan shine zai halatta masa ya iya saduwa da iyali tunda ya san dole bayan wannan janaba da ta kama shi to don haka haramun ne akan sa yayi wannan kasassaban wasa ne da shari'an Allah wasa ne da abin da ya shafi dokar Allah tun daga shi ya san ba zai amfani da ruwan sanyi ba kuma je abin da dole sai ya wajabta masa wanka to wannan yayi ganganci amma shine akai istithna'i cewa sai in ya zama mafarki yayi kun san mutum na iya kwanciya mafarki a bacci sai ya zama yayi mafarkin saduwa har ma ya zama abu ya fita daga jikinsa ma'ana mani wanda wannan fitan mani din shi yake wajabta wanka a lokacin ya zama mai janaba to saboda haka idan ya zama mafarki ne kun ga wannan babu laifi domin ba shi ya zabar wa kansa ba domin hatta mun sha wucewa a darussan mu da yawa musamman wanda muke na dabda Ramadan sanda mutum ya zama ya kwanta da rana a watan Ramadana a cikin baccinsa sai mafarki har wani abu ya fita daga jikinsa to hakika wannan azumi sai nan lami lafiya babu abun da ya karya masa azumi saboda mana ba shi ya jawo wa kansa wannan abin ba wato zuwa masa yi saboda yadda Allah ya tsara ba wai shi ya jangulo da kansa ba saboda haka idan mutum ya kwanta bacci kuda da ranar Ramadana ne abu ya faru yayi bacci mafarki to wannan ba zai karya masa azumi ba kamar yadda kuma mutum ba zai amfani da ruwan sanyi ba da ya kwanta bacci kuma sai ya zama yayi mafarki har wani abu ya fita to wannan shi ba zabin sa bane haka Allah ya hukunta ya kaddara don haka koda bai samu daman yayi wanka ba wannan an yafe masa kawai taimama zai yi saboda ba zai sa ruwan sanyi a jikinsa ba ina fata an fahimta abin da yasa malamai suke ta wannan karin bayanin saboda kun san cewa wato in har mutum janaba ya kama shi sai zama ba zai iya amfani da ruwan sanyi ba to wannan dole ya buƙaci zuwa ga taimama bare ya ce zama da wato janaban a haka a jikinsa ba shi ko taimama wato ana halatta shi ne a matsayin rangwame na shari'a da ya zo da shi ba wai a matsayin kawai mutum ya yi ganganci ya fake da shi ba rangwame ne shari'a ta zo da shi cewa in ba za ka iya amfani da ruwa mai sanyi ba ko kuma in ya zama babu ruwan shi ne yake jawo a yi taimama to kun ga kenan in har mutum zai zama ba zai iya wanka da ruwan sanyi ba kuma gashi janaba ta kama shi kuma shi ya jawo kansa janaban kun ga kenan dole zai buƙaci zuwa ga taimama wanda shi taimaman ana yin sa ne bisa lalura to shi kuma abin da kai ya jawo maka yin taimaman a yanzu ba lalura ba ne a fahimta don haka kenan uzuri ko darura shi yake jawo mutum ya yi taimama a dai lokacin da kuma anan gashi ba laluran ba ne to don haka sai mutum ya haƙura sai sanda ya zama ya samar wa kansa da ruwan dumi ko dai yana ganin zai yi amfani da wannan ruwan to shi kenan a lokacin ya halatta saboda ya samu bayan janaban ta kama shi kuma ya kawar da ita ta hanyar yin wanka Allah ya samu dace ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin wato fasali na gaba amma na ga ya kawo wani abu na fa'ida wanda ya kamata mu ɗan fita kansa ko da a gurguje ne da ku gani a ƙasa ya ce fa'idatun fa'ida inna ma muni aljunubu min jami'i ma dhukira fi hadha albab, yace an hana mai janaba yin duk abunda aka ambata a cikin wannan babin da muka gama karantawa yanzu nan. Li anna aljanabata wasfun mani'un lil ibada, domin ita janaba wato wata sifa ce wadda take hana wa mutum ibada. Liman qamat bihi, ga wadda take tattare da shi. In dai mutum na da janaba to ba zai wani abu na ibada ba. Wali anna dakhil almasjidi dakhilun fi hadratir rabbi, kuma shi wanda zai shiga masallaci wato kaman ya shiga cikin halaran ubangiji ne, ma'ana ya zo wurin da Allah subhanahu wa ta'ala, ki kaman ya halatto wurin Allah ne, ba shi yasa ake ce masallaci dakin Allah ba. Don haka kenan in har da ka zo masallaci ka zama bakon Allah, don haka kuma mutum ba zai zama bakon Allah ba kuma a cikin datti, a cikin najasa. Limunajatihi, mutum yakan zo masallaci ne musamman domin ganawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wali anna qira'atul qur'anil karim, haka na ɗayan bangaren shi karatun alqur'ani mai girma, munajatun bihi ta'ala, shi ma mutum na ganawa ne da mahaliccin subhanahu wa ta'ala. Sanda kake karanta qur'ani kaman kana ganawa da mahalicci ne, domin maganar sa kake karantawa. Fala yanbaghi illa al-kamil at-tahara, don haka kenan bai halatta mutum ya je wa Allah ba har sai ya zama mai cikakken tsarki saboda girmama ubangiji. Ba za ka je masallaci ba sai ka zama kana cikakken tsarki saboda ubangiji. Masallacin shine ɗakin sa wanda wajen da ya girmama, don haka kada ka je wa masallaci ba tare da tsarki cikakke ba. Haka nan shi alqur'ani mai girma, maganan Allah ne wanda babu magana mai daraja a duniya da ya kai ta ballatana ya fita. Don haka idan za ka karanta maganar Allah dole ka zanta ta a yayin da kake da cikakken tsarki. To wannan shine abin da malam ya kawo kuma bayanin ya bada sha'awa. Mu je na gaba, yace faslun fit tayammu, za mu shiga sabon fasali kenan. Fasali da yake magana akan abin da ya shafi taimama. Jama'a, idan aka ce at-tayammumu lughatan, taimama a yaren Larabci al-qasdu wat-talab, ma'ana shine nema da kuma bukata, ka nufaci yin wani abu, shine ake ce masa at-tayammum a lughar Larabci. Idan Larabci ya ce maka tayammama, ai qasadahu wa talabahu, ma'ana ya nemi wannan abun, ya nuface shi, shine asalin ma'anan at-tayammum a yaren Larabci. Kuma daga nan ne ma fadin Allah subhanahu wata'ala yake nuna mana ma'anan wannan abu da muka faɗa na harshen Larabci, da Allah yake cewa ya ayyuha alladhina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum mimma akhrajna lakum min al-ard, yace wala tayammamul khabitha minhu, kada ku nemi mummuna daga cikin sa. Farkon ayan abin da Allah yake cewa ya kodan da suka yi imani, wato ku bada zakkan abinda muka azurta ku da shi na dada dan kayayyaki. Wa mimma akhrajna lakum lil ard, kuma abinda aka fitar muku daga cikin kasa na abinda ya shafi hatsi da makamantansu. To shine sai Allah kuma yi wani kashedi, yace wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, kada ku yadda ku nemo ku waro abinda yake mummuna daga cikin abinda Allah ya azurta ku da shi, wanda kuma daman ba ku san sa, sai zama daga cikin ya za ku ɗiba ku bayar a matsayin zakka. Allah bai yadda da wannan ba. Saboda haka kun ga muhallin shari'a cikin ayan wala tayammamul khabitha, kalman tayammama ya shigo cikin sa, wanda ma'anarsa shine nema, nufata, zaƙulowa da fito da shi. Wannan shine ma'anarsa a lugar Larabci. A shari'a idan aka ce tayammama, kamar yadda yanzu ina faɗa, da mun kowa ya san me ake nufi. Malamai suka ce ma'anar tayammama a lugar Larabci huwa taharatun turabiyyatun, kamar da shi ma malam ya kawo, yace ma huwa ta'rifut tayammum, menene ta'rifin tayammama, definition din sa, yadda zaka gane shi. Jawabi amsa yace at-tayammum, shi tayammama taharatun turabiyya, wato tsarki ne wanda yake na kasa, ake yin sa da kasa, turbaya, tashtamilu ala mashil wajhi wal yadai, wato wanda ya kunshi shafa fuska da kuma hannaye guda biyu. Wannan sune iya gabobi guda biyu da ake shafa su sanda za a yi taimama, fuska, hannaye guda biyu. To wannan shine tarifin da shi malam ya kawo. To amma akwai wani tarifin da ya zama jami'un mani, ma'ana wanda ya dan fitattaro bayani wanda za a fi ganewa. Gashi na rubuto shi, cewa suke huwa taharatun turabiyya, irin da yadda malam ya faɗa, cewa tsarki ne da ake yin sa da ƙasa ko turbaya, tashtamilu ala mashil wajhi wal yadai, wanda ya kunshi shafan fuska da kuma hannaye guda biyu. Biniyatistibahati sala, mutum zai yi haka ne da niyyan ya halatta wa kansa yin sallah. badal wudu'i aw al-ghusl kuma mutun zai tayyama ne a madadin alula ko wankan da ya kama shi na janaba to yanzu tunda ba zai iya saruwa a jikin sa ba to yanzu zai tayyama haka a fahimta kun ga kenan tayyama wato madadin alula ne ko madadin wanka ne a yaushe ake tayyama yace inda fuqdanil ma a lokacin da mutun ya nemi ruwa ya rasa babu ruwan da zai alula da shi babu ruwan da zai yi wanka da shi to a lokacin sai ya zama ya halatta a gare shi ya taimama aw ta'dhuru isti'malihi ko aw ta'dhuru isti'malihi ko kuma lokacin da ya zama ga ruwan akwai shi amma kuma ba za ka yi amfani da shi ba sakamakon bi sababin min maradin aw ghairihi saboda rashin lafiya ko dai wani lalura da idan kace zaka sa ruwan a jikinka zai zama maka ya maida warakanka bayan ma'ana da maka kana da wata cuta sai zama ya jinkitar da warakanka ko kuma kana jin tsoron lafiyar ka kalau amma in ka sa wannan ruwan a jikinka tabbas zai haifar maka da zazzabi ko dai wani abu na rashin lafiya to a lokacin koda akwai ruwan shari'a ta maka uzuri ka ajiye ruwan sai ka yi taimamanka dan kun ga kenan wannan tarifin idan aka kula zaka cewa ya fitattaro bayanin taimama a dunkulansa wahuwa mashru'un bil kitabi was sunnati wal ijma' taimama jama'a shar'antaccen abu ne shari'a ta san da zaman sa yana da gurbi a addinin musulunci kama daga littafin Allah alqur'ani akwai hujjansa a cikin sunnan ma'aiki da a tarar da hadisai da suke nuni akan lalle akwai taimama ga yamma da aka karantar da shi wal ijma haka nan ijma'in dukkan wato malaman musulunci an hadu akan cewa taimama sanannen abu ne ba wani bako ba a cikin addinin musulunci mu dauki alqur'ani mai girma idan muka duba cikin suratul nisa aya na 42 zamu ga yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana ya ayyuhal ladhina amanu la taqrabu as-salata wa antum sukara azama mun karanta wannan aya ya wadanda suka imani kada ku yadda ku sanci sallah hali kuna cikin maye hatta ta'lamu ma taquluna har sai kun san abin da kuke fadi wala junuban sannan kada ku sanci sallah hali kuna cikin janaba illa abiri sabilin sai in ya zama ketar hanya kawai za ku yi hatta taghtasilu har sai kun yi wanka wa in kuntum marda Allah ce idan ku kasance cikin marasa lafiya daya kenan aw ala safarin ko ku kasance a cikin halin tafiya ko aw jaa ahadun minkum min al-gha'id ko kuma daya daga cikin ku ya dawo daga makewaya ma'ana yaje ya tsuguna fitsari ko ba haya aw la mastumun nisaa ko dai kuka taba mata ma'ana kuka sadu da su janaba ya kama ku balam tajidu ma an Allah ce sai dan baku samu ruwa ba joga mafuta fatayammamu sa'idan tayyiban sai ku nufaci ku nemi inda za a samu kasa tsarkakekke wanda ba yi fitsari ko na tsa a kayin sa ba wamsahu bi ru'usikum bi wujuhikum wa aydikum min sai ku ainihin shafa fuskokin ku da kuma hannayen ku daga wannan kasa ko da ke asatu nisa babu minhu famsahu bi wujuhikum wa aydikum kawai wannan shine abin da Allah ya faɗa dan kun ga gashi Allah ta'ala ya bayani yace don kasance wa in kuntum marda ala safar kasance cikin rashin lafiya ko kuna halin tafiya ko dai ɗayan ku ya dawo daga makewayi bai samu ruwan tsarki ba ko kuma ɗayan ku ya taba mace ma'ana ya samu janaba Allah ce to ga mafuta fatayammamu sa'idan tayyiban ba ku samu ruwa ba to ku yi taimama ku nemi wajen da ku buga hannunku ku ainihin shafa a fuskan ku da kuma hannayen ku kun yi taimama da ku yin ibada da wannan abin da kuka yi idan muka koma suran take kasa da wannan suratul nisa din tace suratul maida zamu ga dai kaman kobo da kobo aka Allah ya maimaita a wannan dogon ayat dake magana akan alula Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ayyuhalladhina amanu idza kuntum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn wa in kuntum junuban fatahharu sayata wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum min al-gha'id aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydiyakum minhu bambanci da wancan aya na suratul nisa shine karin minhu da Allah ya faɗa ma'ana ku ainihin samu kasa tsarkakekke sai ku shafa fuskokin ku da hannayen ku da shi wannan kasa din wannan shine tsarkin ku a lokacin da kuka nemi ruwa kuka rasa gashi kuna da janaba ta tare da ku gashi kun je makewaya ba ku samu ruwan tsarki ba gashi kuna cikin rashin lafiya gashi kuna halin tafiya ba ku san da ku samu ruwa ba to mafitan shine ayi taimama da kun ga waɗannan ayoyi duka suna karfafa mana cewa Allah ta'ala shi ya shar'anta abin da ya shafi taimama to a nan wurin za mu tafi zuwa ga hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda kusan wannan hadisi da zamu karanta a yanzu mafi yawan malaman tafsiri musamman malaman sanin asbabun nuzul sun ce wannan hadisi da zamu karanta na Aisha yanzu wato shine ma dalilin saukan ita wannan aya na suratul maida ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum zuwa karshe ga hadisin yadda yake عن عائشة رضي الله عنها قالت حديث امام البخاري ومسلم دك سن كاو شي متفق عليه ني نانا عائشة تتي الله يدد ايتا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره تتي وترى انا من كنت ترى da ma'aikin Allah mijin mu kenan tunda su matan sa ne a cikin wani tafiya daga cikin tafiye-tafiyen da yake yi hatta idza kunna bil bayda har ya zama muka isa wani waje da ake ce masa al bayda ko zatul jaishi daka ana iya fada ma wannan wurin suna biyu ko kace albayda ba fa da dadun ba da dalun albayda ko kuma kace zatul jaish tace muka je wannan wurin in qada iqdulli a wannan wurin sai kasance an yi zango ana hutawa daka tashi za a tafi sai zama abun wuyana ya tsinke daka sai zama akai ta neman sa aka rasa فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه سماكن الله صلى الله عليه وسلم يشiga cikin nema min wannan abun wayan nawa da ya tsinke wa qaman nasu ma'ahu mutane ma suka shiga ta yashi aka ta neman wannan sarkan nawa walaysu ala ma'in walaysa ma'ahum ma ya kasance kuma a wannan wurin da aka yi zango kuma ana so yanzu za a ƙara gaba amma kuma ga wata matsala ta faru ba ga awaroro ba ga abun wayata ba a daidai lokacin babu ruwa a wurin ko mutane ba ai guzurin ruwa ba shine ma'anar laisu alama'i agun ba ruwa walaysa ma'ahum ma sannan ba a taho da ruwan ba ba ai guzurin sa ba fa atan nasu ila abi bakrin ganin haka mutane kowa ran sai baci sai aka tafi zuwa ga baban ta sayyidina abubakar fa qalu sai da mutane suka je wajen abubakar sai suke ce masa ala tara ila ma sana'at aishatu ya kai abubakar ba ga abunda yar wajenka nana Aisha ta aikata ba aqamat bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa bin nasi ma'ahu kado fa yadda gashi ta tsayar da mu cik shi kansa ma'aikin Allah jagoran dole ba a tafi ba an tsaya haka nan mutane ma dole sun tsaya saboda tsayawan manzon Allah da yayi saboda nema mata sarka walaysu alama'in gashi kuma mutane a inda aka tsaya din nan babu ruwa walaysa ma'ahum ma sannan ko ba ai guzurin ruwa an taho da shi ba to mutane sun kai karan nana Aisha wajen baban ta kenan faja abubakar jin haka sayyidina abubakar bai wata ba sai maza ya taso ya yunkuro ya taho wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wadi'ur ra'sahu ala faqibi sai abubakar da yazo sai ya samu ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaji har yazo yana hutawa ya sanya kansa akan cinyan matarsa yar abubakar nana Aisha radiyallahu anhuma kada nama har ma yayi bacci ya dora kansa a cinyan matarsa faqala sayyidina abubakar da yazo ya tarar da ita yarsa a wannan yanayin ga kuma ma'aikin Allah ya dora kansa a cinyanta sai yake ce mata habasti rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wan nasa haba ce ko aisha ki duba fa yanda kika tsare ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam da sauran mutane duka a tsaya saboda ke walaysu ala ma'in walaysa ma'ahum ma gashi babu ruwa anan inda muke din nan sannan ba a yi guzurin ruwa ba qalat nana Aisha take sai take wani karin bayani take cewa fa'atabani a lokacin da ya mahaifina sayyidina Abubakar ya mun ba dadi wa qala ma sha Allah an yaqul ya faɗi kalmomi masu nauyi wanda kalmomi ne bazan ya faɗan su ba idan yayi maganganu da yawa jita waja'ala yad'u bi yadihi fi khasirati sai ta kai mai kan sa hannunsa ya rika wato dakkan gefen jikinta nan ma'ana yana dukanta da abin da ya shafi hannunsa anan kuifinta a karkarinta tace fala yamna'uni min at-taharruki illa makanu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala faqibi ba komai zai yake hana ni motsawa ina jin zafin abin da yake yi na wannan cakkala da yake yi yace amma abin da ya hana ni motsawa na daure saboda yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora kansa akan cinyana in nace zan yi motsi saboda zafin da nake ji na wannan dukan da babana yake mun zan yi farkar da shi ya zama ya farka ba tare da ya shirya ba to wannan yasa na jure tare da ina jin zafin abin da yake mun na wannan tsakaran amma na daure na hakura fa nama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi da yayi tabbacin sa a wannan yanayin hatta asbaha ala ghairi ma'in har ya zama dole da aka kwana a wurin aka waye gari kuma babu ruwa ga kuma dole za a yi sallan asbahi ganin haka ne fa anzalallahu ayatat tayammum sai gashi Allah ya saukar da ayan taimama shine waccan aya da makaranta ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati zuwa karshe inda yake cewa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum lil gha'it aw lamastum an nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu bi wujuhikum wa aydikum min wannan shine lalle yasa Allah ya saukar da wannan aya fatayammamu da ayan ta gama sauka kawai sai gashi sabai suka kama yin taimama tun daga ayan ta karatar da yadda za a yi taimama fa qala usayd ibn hudayr usayd dan hudayr ɗaya daga cikin sahabbai wa huwa ahadun nuqaba yana daga cikin wato annuqaba wanda annabi ya ba su wani title na musamman a fadan sa sai yake cewa ma hiya bi awwali barakatikum ya ala abi bakr ai wannan ba shine farkon albarkan ku ba ya ku iyalan gidan abubakar ma'ana yana nuna cewa kenan albarkan abun da ya faru na matsala na yadda aka tashi bayan an huta an yi zango za a tafi da a ƙara gaba sai ya zama aka rasa wannan abun wuyan nata dalilin rasawa aka shiga nema har ya zama an rike mutane da yawa har gashi dole aka kwana a wurin kuma ya zama babu ruwan da za a yi alola to wannan dalilin ya ja aka samu sauki na a yi taimama wanda kenan watakila da ba dan wannan abun da ya faru gudun ba da a lokacin ba a san ma hukuncin taimama ba to shine ke cewa wannan ba shine farkon albarkan ku ba ya ku iyalan gidan Abubakar gashi nan dalilin ku yanzu mun samu sauki a musulunci an samu daman a yi taimama sanda babu ruwa ko kuma dai akwai ruwa amma dai ba za a yi amfani da shi ba fa qalat Aisha bayan wannan abun ya faru ayan taimama ta sauka sauran sabai duka an yi taimama aka yi sallar asubahi tace fa ba'athnal ba'ir sai muka tayar da raƙumin da nake kai raƙumin ta da take kai sai aka daga shi za a ƙara gaba yanzu amma hakura ma dai ana ganin ba za a samu wannan abun wuyan ba fa wajadnal ikda tahtahu tace abun mamaki ana daga raƙumi sai gashi ashe abun wuyan ma na karkashin sa mana kwanciyar da yake shi ya danne aka ta nema aka bazama a wannan jejin aka rasa ina ne aka yadda wannan abun karshe dai aka hakura dole kuma dare ya aka kwana a wurin aka waye gari babu ruwa har wannan aya ya sauka aka yi taimama an hakura ma za a tafi kawai ana daga raƙumi sai gashi an samu wannan awarwaro ko wace abun waya din a wato raƙumi ya danne daga dai mawali shada cikin hadisin shine yadda wannan aya ta taimama ya sauka a yayin da ya zama an rasa mafuta babu ruwa a wurin da ake sannan ba a yi guzurin ruwa ba kuma ga lokacin ibada yayi sai Allah ya saukar da wannan mafuta din cewa a yi taimama ba iya wannan hadisin ba akwai hadisin Ammar ibn Yasir wanda shine Abu al-Yaqdhan yace ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi hajati wata rana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya aike ni kan wata bukatar sa fa ajnabtu da naje wannan bukatan kan na dawo sai janaba ya kama ni falam ajidil ma'a sai ya zama ban samu ruwa da zan yi wanka in kawar da janaba ba me nayi yace fatamarraqtu fi sa'idi kama tatamarragu dabba sai na kawai na kama burgima a cikin ƙasa irin yadda da ga dabbobi suna ta burgima a cikin ƙasa ba su damu ba yace to daga shi to na nemi ruwa na rasa kuma na san in janaba ya kawo mutum wanka zai yi to da haka hare kawai mafita shine in turbuda jikina kawai da ƙasa watakila ya zama mun tsarki gare ni yace haka nayi na dinga burgima a cikin ƙasa kuma nazo nayi sallah na thumma ataitu annabiyya sallallahu alaihi wasallam fa zakartu zalika lahu sai da na gama na taho zan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ambata masa na gaya masa ga fa abun da ya faru da ni janaba ya kama ni amma babu ruwa ban samu ruwa ba kuma ga yadda nayi burgima nayi a cikin ƙasa fa kale sai annabi ya ce min inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza haba amma ai ka bin mamaki kai dai abun nan ga abu mai sauki kai da kai haka da hannunka wannan shine abin da Annabi ya gaya masa to shine sai sahabin ya ƙara shi Ammar dan Yasir yace thumma daraba bi yadayhi al-ardha yadda ya din yace ga yadda zaka yi da hannunka shine ya dauki hannayensa guda biyu masu albarka shi sayyidina rasulullah sai ya ainihin buga a ƙasa yadda kika sa haka darbatan wahida duka ɗaya kawai ya buga a sau ɗaya thumma masaha shimala ala al-yamin da Annabi ya dago hannun sai ya zama ya dauki hannun hagu ya shafa akan hannun dama wa zahira kaffaihi sannan kuma ya shafa a dukkan wato bayan hannunsa bayan tafin hannunsa nan kenan ya shafa na dama ya shafa na hagu wa wajhahu sannan kuma sai ya shafa fuskansa wannan shine ma'anan innama yakfika an taqula bi yadayka hakaza ya ishe ka kai kai abu kaza kai haka da hannunka to shine haka da hannun shine he muna bayani billa billa buga hannu da kuma ainihin shafe bayan hannun da shi sannan kuma a shafa fuska to wannan shine dalili daga hadisi da yake nuna cewa lalle taimama ga yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar kamar yadda idan muka shiga cikin babin zamu da tarar da bayanai wato billa billa wasu abubuwa ne suke ainihin halatta yin taimama abubuwa ne guda biyar tare da cewa malam bai kawo su ba abu na farko shine rashin ruwa idan mutum ya nemi ruwa ya rasa to wannan kan zai yi taimama ba zai ta jiran sai bai san lokacin da zai samu ruwa din ba kuma jama'a shi samun ruwan nan ko in ce rasa ruwan nan ba ko yana nufin wai a ce dai ka gama zaga anguwan nan baka samu ruwa ba sai zo misali ka zo masallacin nan ka san cewa dai akwai wajen da aka ware na alula wataƙila wani lokaci ma ka samu bokiti a wajen dan buta sai kaga duk babu ko daya ko wataƙila wajen na rufe babu butan ba komai babu wani dan aikata zaka iya aika shi ka dan kewaya dan kusa kusa baka samu wani kan famfo ko waje da zaka sayi ruwa ko fiye wata kai alula ba to wannan babu wanda ya dora maka sai ka fita can bakin hanya ko ka je can wani waje daban din ka nemi ruwa a iya wurin kawai ya taimamanka kayi sallanka wannan shine ma'anar rasa ruwa ba a nufin cewa sai ka zaga duk anguwan kafin ka samu daman yin taimama rashin ruwa shi yake halatta mutum yin taimama shine lamban farko na biyu shine almaradul ladhi tukhafu ziyadatuhu bi sababi isti'malil ma'i aw ta'khuri burdihi shine rashin lafiya da zai zama mutum yana jin tsoron kada rashin lafiyar ya karu idan ya sa ruwa a jikinsa ko kuma ya kasance a samu jinkirin warkewansa don haka a lokacin sakamakon wannan rashin lafiyar sawabin zazzabi ne sawabin wani miki ne a jikin mutum ya yi rauni da ba zai iya yin wanka ko alula ba to wannan kawai sai ya taimama ko da ko gafa akwai ruwan to wannan sai ya bar ruwan sai ya yi taimamansa wannan ya zama uzuri gare shi don haka a rike abu na biyu kenan na farko muka ce rasa ruwa na biyu shine rashin lafiyar da zai hana ya amfani da ruwan ko da ko ga ruwan akwai shi sai mu je na uku idza kana alma'u kafiyan li shurbi faqat shine idan ya kasance ruwan bashi da yawa bai wuce kawai wanda zaka sha bane ba kuma gashi baka tsammanin in ka dan matsa gaba zaka iya neman ruwan sha wataƙila kai matafiyi ne ruwan ka dan gora ne ko a jarka sai zaman lokacin sallah yayi kuma gashi ruwan saura dan kankani ne kuma ko da ba ba kankani ba misali kana da dogon tafiya a gaban ka baka tunanin da ka iya tarar da ruwa a gaba to a lokacin ayyukan ka yi alula da wannan ruwan yi taimama duk da ga ruwan ku yana nan ko ba rashin lafiya kake da ba za ka yi amfani da ruwan ba to ka ajiye ruwan ka saboda ran dan adam ya fi komai girma a gun Allah subhanahu wataala saboda ka tsara ranka daga jin kishin ruwa dan kar ka je ka halaka sakamakon kishin ruwa ka ajiye ruwan ka ci gaba da sha yi taimama duk da ga ruwan an fahimta yawa san da ya zama ga ruwan amma kuma na sha ne ba zai yi ka sha kai alula ba ko kuma ko da zai yi ka sha kai alula amma kuma akwai tazaran tafiyan da baka tsammanin daga samu ruwa kusa ajiye ruwan ka yi taimama ya bi na hudu shine idza kana alma'ul mawjudu ghayra mutahharin idan ya kasance wato ruwan da mutum ya samu din gashi akwai ruwan kuma ba wani uzuri zai hana mutum ya amfani da shi to amma kuma sai ya zama ruwa ne ba cikakken ruwa mai tsarki ba kamar misali ruwan na Coca-Cola ne ko ruwan sirki ne ko kun ga duk sunan su da ruwa ko to amma kaga ai ba ruwa ne da za a ce zai tsarkake ka kai wanka da shi ko kai alula ba daidai iya sha din kawai to saboda haka a lokacin ga ruwan amma kuma ba zai yi ka amfani da shi ba don haka ya zama ba ruwa mai tsarkakewa ba kenan sai kuma na karshe shine khawfu khurujil waqt shine jin tsoron fitar lokacin sallah sadda ya zama babu ruwan ko kuma akwai ruwan ma gashi nan amma kana jin tsoron fitar lokacin sallah misali mutum ne ya zo ya samu saboda watakila bacci da yayi bai farka ba sai ana saura minti biyar lokacin sallan ya kare kuma akwai ruwan tabba zai yi amfani da shi to amma sai ya auna ya ga cewa yanzu ba zai yi har yayi wankan ya fito yayi sallah lokacin sallan bai wuce ba to a lokacin malamai suka ce sai ya taimamansa yayi sallansa daga baya kuma sai yayi wankan saboda shi kiyaye lokacin sallah din kamar da Allah ya ce inna salata kanat alal mu'mini kitabun mawquta yani muhimmanci a lokacin sama da kawar da wannan najasa din zaka sai mutum ya taimama wanda an san shi taimama ba zai dau lokaci ba ai buga no sau daya ne shafa hannaye guda biyu sannan kuma shafa fuska shikenan mutun ya gama amma wanka wajen cire kaya ma kawai ta kila lokacin zai iya korewa to saboda haka a lokacin jin tsoron fitan lokaci zai halatta mutun ya yi taimama tare da cewa ga ruwan akwai shi kuma mutun zai amfani da ruwan amma jin tsoron ba zai yi harewan kan yazo lokacin sallan bai kare ba to sai ya aje magana wankan sai yazo yayi wato taimama yi sallah menene hikiman taimama ne ya jama'a hikiman sa shine kamar da muka faɗa da cewa shi makofin alola ne ana yin sa ne a madadin wato alola ta yadda idan babu ruwan alolan ko ba za a amfani da shi ba sai kai taimama ko a madadin wanka babu ruwan da zaka yi wanka ko ga ruwan amma rashin lafiya ba zai bar kai amfani da shi ba shikenan sai kai taimama to babban hikiman da yake cikin da aka bada dama mutum ya taba kasa kuma kasan ya kasance tsarki gare shi ya zama kaman daidai yake da yayi alola shine daman shi kansa dan adam ai daga kasan ma yake haka ne Allah ya ce min ha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra daga kasan muka halice ku kuma cikin ta zamu maishe ku bayan mutuwan ku yanzu mamatan mu duka sun koma zuwa ga kasa din sannan wa minha nukhrijukum taratan ukhra kuma daga cikin kasan za mu fitar da ku a wani lokaci na musamman ma'ana tashin alkiyama kenan to wannan yasa shi Allah subhanahu wataala sai ya tsara cewa ayi da kasan saboda daman asalin dan adam ayi da kasan ne annabi adamu ba da kasa haka yi shi ba khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun Allah ya ce mu halice shi daga turbaya ne kasa sai muka ce masa kasance sai annabi adamu ya kasance gashi nan a cikakken mutum kuma kari akan wannan ma'aikin Allah da kansa ya faɗa a cikin hadisi cewa ju'ilat liyal ardu kulluha masjidan wa tahura Allah ya sanya mun kasa dukkan da kasance mun wurin sallah kuma ta kasance mun abin tsarki saboda haka kenan sanda aka rasa ruwa kasa ya zama abin tsarki da za a yi taimama da shi kuma yayi sabin kaman kai alola yayi sabin kaman kai kai wanka an fahimta saboda wannan hadisi ne ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam jama'a zamu dakata a nan darasin mu na gaba zamu tashi cikin dai fasalin tun da gashi mun riga mun fara abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ya tare mu a cikin ladan kuskuren mu Allah ya yafe mana wa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha